Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Maryam Dauda. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Talata 10 ga watan Janairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
To Hafiz, hukumomin Brazil sun lashe takoban kare demokradiya tare da yin Allah wadai da ayyukan ta'addanci. Kwana ɗaya bayan da dabban magoya bayan tsohon shugaban kasar Jair Bolsonaro suka afka gina majalisar dokokin kasar suka yi barna sosai. A jiya Litinin ne shugaban kasar Mexico Andres Manuel Lopez ya karɓi bakuncin shugaban Amurka Joe Biden don wata tattaunawa a birnin Mexico. Rasha ta zafafa kai hare-hare a kusa da garin Bakhmut da ke yankin Donbas a gabashin Ukraine, musamman a kusa da garin Soledad.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa wasu 'yan Najeriya na ci gaba da yin tsokaci kan babban bankin kasar CBN na cewa yana kan bakansa na dakatar da aiki da wasu tsaffin kuɗi a ƙarshen watan nan na Janairu.
Kan matukar gwamnati bata shiga cikin maganan nan ba, malamai da manyan ƙasa ba su fito sun yi magana ba, lallai za a fada wani musibar da ba a taba tsammani ba daga nan zuwa 'yan kwanaki.
Bayan nan kuma muna tafa da fashin baki kan yadda 'yan kasar China ta sake bude iyakokinta ga masu yawon bude ido.
Wanda suka yi yanzu na ga abubuwa za su dawo kamar yadda suke da, kuma kasar economy na ta zai ci gaba ba kamar yadda aka samu matsalar na corona.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin tsakan mai wuya da Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa. Amma kafin nan, sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Hukumomin Brazil sun lashe takoban kare demokradiya tare da yin Allah wadai da ayyukan ta'addanci. Kwana ɗaya bayan da dabban magoya bayan tsohon shugaban kasar Jair Bolsonaro suka afka gina majalisar dokokin kasar da kotun koli da ofishin shugaban kasar da ke birnin Brasilia suka yi barna sosai. Shugaban kasar Luiz Inácio Lula da Silva da shugabannin majalisar dokoki da kuma shugaban kotun kolin kasar sun fitar da wata sanarwa a jiya Litinin mai cewa masu kare demokradiya a Brazil ku yi watsi da ayyukan ta'addanci da barna da aikata laifuffuka da kuma yunkurin juyin mulki, sannan kuma kanmu a haɗe yake wajen ɗaukar mataki a hukumace bisa ga dokokin Brazil. Lula ya zagaya gine-ginen da aka lalata sosai a yammacin ranar Lahadi, ya kuma ba gwamnatin tarayyar ƙasar umarnin girke jami'an tsaro a birnin. Dokar ta baiwa gwamnatin iko na musamman na maido da doka da oda a babban birnin ƙasar, kuma za ta ci gaba da aiki har zuwa ranar 31 ga watan Janairu. A jiya Litinin ne shugaban kasar Mexico Andres Manuel Lopez ya karɓi bakuncin shugaban Amurka Joe Biden don wata tattaunawa a birnin Mexico gabanin taron kolin yanki da za a yi wanda zai hada da Prime Minister Canada Justin Trudeau. Batun kaurar jama'a, sauyin yanayi, kasuwanci da masana'antu na daga cikin manyan batutuwan da za a tattauna a kai a taron. Sakatariyar yaɗa labaran fadar White House Karine Jean-Pierre ta ce a ziyarar wadda ita ce ta farko zuwa Mexico tun bayan da ya zama shugaban ƙasa, Biden na sa ran ƙarfafa ƙudurorin nahiyar Amurka ta Arewa. Jean-Pierre ta kuma ce Biden zai yi sanarwa game da faɗaɗa haɗin gwiwa don yaƙi da safarar makamai, miyagun ƙwayoyi da ta mutane, da kuma magance ƙalubalen muhalli da ɗaukar matakan haɗin gwiwa na tunkarar matsalar 'yan gudun hijira a yankin. Rasha ta zafafa kai hare-hare a kusa da garin Bakhmut da ke yankin Donbas a gabashin Ukraine, musamman a kusa da garin Soledad mai tazarar 'yan kilomitoci daga arewacin Bakhmut. A cewar mataimakiyar tsaron Ukraine Hana Mahler, sojojin Rasha sun sake kai wani gagaruman farmaki. Dakarun Ukraine sun daƙile wani yunkuri na ƙwace garin, amma daga yawa daga cikin dakarun Wagner sun koma da baya cikin sauri, inda suka sake dabaru da tura ƙarin sojoji masu ɗauke da manyan bindigogi, a cewar Hana ta kafar Telegram. Ya zuwa yanzu dakarun Rasha ba su yi nasara ba wajen ƙwace birnin na Soledad, duk wada cewa wato duk wada kokarin da suka yi na kutsawa cikin birnin daga bangarori daban-daban kuma duk da cewa sun tura kwararren dakarun Wagner fagen daga a cewar General Alexander Siski komandan rundunar sojojin Ukraine wato yana nufin dakarun Wagner dake da alaka da Kremlin to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC
to madalla anjima kadan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu babban bankin Najeriya CBN na kan bakansa ta dakatar da aiki da tsaffin kuɗi a ƙarshen watan nan na Janairu duk da buƙatar tsawaita lokaci daga majalisar dattawa wannan na zuwa ne a daidai lokacin da takaita fitar da kuɗi a wuni ya fara aiki daga Abuja ga rahoton da Nasira da Mail Hikaya ya aika mana
The old currency continues to be legal tender till January 31, 2023.
Gwamnan babban bankin gwadin IMF ya bayyana cewa tsoffin kudin za su ci gaba da aiki zuwa 31 ga watan nan na Janairu. Amma daga nan sai sabbin kudi kadai. Fargabar rashin wadatar sabbin kudin da zuwa yanzu alƙaluman bankin na nuna an buga kimanin naira miliyan 500 ne na karuwa. Kuma wa'adin dakatar da tsoffin kudin na karatowa. Sanata Haruna Garba wanda masanin harkokin kudi ne ya ce bin shawaran majalisa da tura daina canjin zuwa watan Yuni ne mafi ala.
Abin tsoro ma shine bankin duniya sun ba da shawara ya yi sau uku suna gaya wa Najeriya cewa fa wannan abin a biya hankali domin maimakon a samu sauki sai ma abin ya zama na azamin problem. Saboda ni a ra'ayina gaskiya lokacin canji nan da farko dai tukunna a ɗan lokaci kamar yadda rashin asibiti suka faɗa kan yi ta zuwa watan shida wannan ni yana gwa baya wani abu 100%. Kuma bai kamata dai National Assembly ta ba da resolution kamar yadda na faɗa dazu wani kuma ya zo ya ce a'a ko kuma ya ƙi magana a kai ni yana gaba kyauta ba ba daidai ba to da ba su dama.
Mutane masu masana tattalin arziki sun ce wancan canji da aka yi na zamanin Buhari yana soja ya sa mutane da yawa sun talauci ba su sake dawowa daidai ba wannan ma suna fargabar in dai wannan abun irin abin da za a iya maimaitawa kenan
su abin da National Assembly suka ce yanzu ba babu wani magana 31 ga watan 1 babu shi
dan majalisa guda jika zaure da ke ci gaba da aikin binciken cajin shigarwa da fitar da kudi a banki ya ce illar da canjin zai kawo ba ma zai misaltu ba
saboda haka matukar gwamnati ba ta shiga cikin maganan nan ba malamai da manyan kasa ba su fito sun yi magana ba lalle za a fada wani masifar da ba a taba tsammani ba daga nan zuwa ƴan kwanaki to mun matukar aka ce wannan wa'adi za a tsaya a kansa sannan kuma duk mutumin da ya kawo kudi zai ajiye ba za a canja mai ba sai dai ya ajiye a banki ya tafi wanda suke ma hada-hada da kuɗi ya za su yi hada-hada kenan sannan yanzu ka ce duk mutumin da ya kawo kuɗin sa ba za ka bashi takardar kuɗi ba sai dai ya ajiye account to kuma in ya zo ɗauka ma ka ce ba zai ɗauka a kanta ba sai dai ya tafi ATM kuma ka yi adadin 20,000 wanda yake saye da sayarwa na miliyan 2 miliyan 3 an kashe shi kenan ba zai iya yin wannan kasuwancin ba sannan mutumin ƙauye za ka je ka nuna mai computer ne ka ce ya kara ta shi kenan ya baka kaya kuma ina kira da mai girma shugaban ƙasa ya sani talakawan nan da suka zaɓe mu a wannan gwamnatin za a yi musu illa a ƙauyuka domin za a hana su hada-hada saye da sayarwa da kuɗi kuma ba su da banki ba su da internet a wasu wuraren ma ko hanyar mota babu
wasu bankuna sun tura sakon cewa za a iya samun sabbin kuɗin a na'urorin ATM a fadin kasar da damar fitar da kudi naira 100,000 ga daidaiku 500,000 ga kamfanoni mutane na ci gaba da nuna damuwa kan yadda wannan lamari zai kasance musamman ma waɗanda ba su da wadatar bankuna Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Nasiru da Malika da wannan rahoton ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Maryam ta dawo da labaran duniya kashi na biyu
Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya faɗa a jiya Litinin cewa har yanzu yana da yakina akwai buƙatar ya haɗa hannu da ƙasashe abokan hulɗa don turawa Ukraine makamai yayin da ake ƙara matsawa balan lamba akan ta turawa Kyiv tankokin yakin Leopard 2. A makon da ya gabata, Jamus ta sanar cewa za ta baiwa Ukraine motocin yakin Marder don taimakawa wajen fatattakar sojojin Rasha. Sanarwar ta zo ne a ranar da Amurka ta yi alkawarin ba da motocin yakin Bradley, haka kuma kwana ɗaya bayan irin wannan sanarwar daga Faransa. Scholz, wanda ya sha nana ta mahimmancin kaucewa rurutu wutar rikicin Ukraine, ko ba Rasha dalilin yi mata kallon mai hannu a yakin, ya ce kasashen yammacin duniya abokan hulɗa sun dauki lokaci mai tsawo suna tattaunawa da kuma shirye-shirye akan hakan. Ukraine ta kuma buƙaci manyan motocin yaki irin su Leopard, waɗanda za su zama wani gagarumin kokari daga kasashen yamma ga kasar. Shugaban kasar Rwanda Paul Kagame ya yi barazanar korar dubban 'yan gudun hijirar kasar Congo da ke zama a Rwanda idan kasashen duniya suka ci gaba da dora laifin rikicin gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo akan kasarsa. Da yake magana a jiya Litinin daga Kigali, babban birnin kasar, bayan bikin rantsar da sabon kakakin majalisar dattawan Rwanda François Xavier Kalenda, Kagame ya ce ba za mu iya ci gaba da sauke 'yan gudun hijirar ba, waɗanda daga baya a ɗora alhakinsu a kanmu ko a ci zarafinmu a kansu sakamakon rikicin ƙabilancin da ke faruwa a wata ƙasa, kuma a kan dole ƙasar mu ce za ta zama wurin jibge mutanen da ake tauyewa haƙoƙinsu. Kagame ya sauya magana daga harshen Kinyar Rwanda zuwa Turanci domin isar da saƙonsa, kamar yadda ya kan yi idan ya so yin magana dangane da ƙasashen duniya. Gwamnatin Congo da wani rahoto da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fidda a kwanan nan sun zargi Rwanda da goyon bayan kungiyar 'yan tawayen M23, waɗanda galibinsu 'yan ƙabilar Tutsi ne da ke yaƙi da gwamnatin Congo a gabashin ƙasar. Sai dai Rwanda ta sha musanta zargin, tana mai cewa matsalolin cikin gidan ƙasar Congo ne.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Madalla, bayan shekaru uku da ƙasar China ta rufe iyakokinta da ta ɗauki tsauraran matakan hana yaduwar cutar COVID-19, ta sake buɗe iyakokin ga masu yawon buɗe ido. A hirar shi da muryar Amurka, wani ɗan Najeriya mazaunin ƙasar China, Aminu Al-Amin Salisu, ya ce rufewar ta shafi harkokin kasuwanci sosai.
Gaskiya kam, saboda kaga an ɗauki lokaci ƙasar tana rufe, sannan kuma ɓangaren economy zance sun ɗan sami ɗan ci baya saboda rashin buɗe ƙasar da kuma masu yawon buɗe ido kansu kaga. Da ƙasar tana rufe ba samu ana shigowa ba hada-hada kamar yadda ake yi da duk ta ja baya ba kamar yanzu ba. Amma buɗewar da suka yi yanzu na ga abubuwa za su dawo kamar yadda suke da. Kuma ƙasar economy na ta zai ci gaba ba kamar yadda aka sami matsalar na corona ba.
To amma yanzu ya rayuwa take a nan ƙasar China bayan sassauta dokoki ko kuma ɗage dokokin masu tsauri na cutar COVID-19 a ƙasar?
To gaskiya yanzu rayuwa kusan za a ce kowa gwamnati ta bar shi kawai ya kula da kansa, ba kamar da ba da za ka ga an tsananta da ko mutum tafiya ya yi sai ya yi COVID test. Suka nuna QR code kai kaza, to yanzu sai gwamnati ta dage wannan abin ta ci cewa kuwa sai ya kula da kansa. To gaskiya dai akwai wahala sosai, kusan hakan ya sa kamar ma ita cutar za a ce kamar kowa da yanayin yadda aka dage abin an ɗan yi rashin lafiya, to maybe ko saboda cire takunkuman da ta yi kowa gashi nan kamar ya ɗauki cutar ne, ko musamman ta harkar kai tafiya kaɗan je ka shiga bus ko ka shiga wani wuri da haka. To shi ne dai gaskiya yanzu damuwar da kusan kowa yake ciki, kowa za ka ga ya ɗan yi rashin lafiya ta ɗan kwanaki biyu ko haka.
To amma ya za ka kwatanta yanayin yadda bayan sun ɗage waɗannan tsauraran matakai yadda yanzu haka a kafafen yaɗa labarai suke ba da rahotannin cewa an samu barkewar hauhawar cutar a nan China, duk da dai ana zargin hukumomin ƙasar ba sa ba da bayanai hukumomi na duniya na alƙalman waɗanda suka kamu. Ya za ka kwatanta yadda mutane suke kamuwa da cutar?
Gaskiya ni ma dai abin ya yi matuƙar bani mamaki, because lokacin da cutar ta fara kaga dubba mi fama da matsalar cutar ba, to amma kuma wannan dagewar da suka yi lokaci daya sai zamanto kuma kusan kowa dai zan ce waɗanda na sani dai ba wanda bai kira ni ya ce min yayi zazzabi da mura da ciwon kai mai zafi ba. To kamar dai da suka dage a ba cutar ta ɓarke sosai da sosai ta yaɗu na ga saboda rashin matakan da aka ɗauka kafin lokacin kafin a ce an cire.
Aminu Al-Amin Salisu kenan dan Najeriya mazaunin kasar China a hirar da ne da shi. Yanzu kuma za mu kawo muku maimaitawar shirin tsakan mai wuya da wakilinmu na Kaduna Isa Lawal Ikara ya shirya mana akan maganar almajiranci da bara na ƙananan yara a tsakanin Sheikh Hallur Maraya da kuma Sheikh Jamil Albani. Muna fatar a yi sauraro lafiya.
Tsaka mai wuya.
Tsayan tsaya ka ji mana.
Magana ce mai kyau.
Eh, ka fahimce ni, ka fahimce ni. To shi ne, 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 to shi ne,
jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sa domin da ku a wannan shiri na tsaka mai wuya. Yau ne muke kawo muku shiri na ƙarshe na tattauna da muka yi kwanaki muna yi game da batun sha'anin bara ko kuma almajiranci a arewacin Najeriya. Yau za mu yi magana game da buƙatar da wasu suke gani akwai ta na cewa duk wanda ya kawo ɗansa wurin malami domin ya koyar da shi to ya zo wa malamin da wani abu a hannunsa kar a bar yaran su kaɗai kan titi suna tambili. Sannan kuma wasu sun ce wai ba za ka iya koyar da Alƙur'ani da Aliba wato chok kamar yadda ake a makarantun boko haka ne. To wannan suna cikin abubuwan da za ku ji a wannan shiri na ƙarshe wanda kuma ba tare da ɓata lokaci ba zan hannun taku ga shi Isa Lawal Ikara da su malaman inda yau za a fara da magana cewa ai ba a Najeriya kaɗai ake bara ba.
Idan uba ba zai iya ɗaukar nauyi ba dan Allah ya ce wa yaqu anfusakum wa ahlikum naran, ku tashi ku kare kanku da iyalanku da kauta. Dole uba bai zama uba mafi karanci malamai suka ce sai ya samu abu bakwai mafi karanci kenan ko shida wasu sun faɗa abin da yafi haka. Dole in zakai ka yaya ka nema ma yayanka uwa ta gari dole ka kyautata sunan danka dole ka kyautata mai suna dole ka sama ma danka sakan dole ka sama ka kiyaye ma danka addinin sa dole ka bashi abinci dole ka bashi abin sha dole ko kaki ko kaso ka koya mishi ilimi. Wannan shine mas'uliyya ta uba.
Sheikh Hallur Maraya malam yana magana cewa wannan abu da ake tawo fasali ake so a canza wanda irin matsalolin da ake samu za a wuce su na irin kaga dai har ya buga misali yanzu ana maganar akwai mahaifin da yakan turo wannan da almajiranci ya ce kamar inda ya buga misali har da suna baban ne yake nema akai mai wani abu kana ganin irin waɗannan ko za su yadda ma ai wancan kuskure ma da kai kake magana ai amfani da ita
tunda an yi a baya an ci nasara ko an yi a baya an ci nasara tun daga miladiya 1986 har zuwa miladiya 903 lokacin abubuwan da ake kira yanzu masarautun gargajiya suna da iko su suke sa ido a yadda almajirci yake gudana aka zo aka rushe su aka ce ba su da wani aiki su tsarin mulkin Najeriya bai ma kula da su balle ya ba su aiki duk wannan abin ya faru ne akan rashin doka. In akwai doka aka kafa cewa misali duk wannan matsaloli na bara da ake ganin yaran nan suna yi idan aka ce to yaro ba za a dauke shi a wannan makaranta ta arama ba sai baban shi ya aja kaza duk wanda ya sabu wannan ka'ida ya dauka a hukunta shi dole mutane su bi doka tunda an yi a baya an gani. Wato babban abu shine kamar yadda dazu na faɗa cewa ya kamata ne duk abin da za a yi a yi shi a bisa tsarin dokar da mutum ya rantsa ce zai kare ta wannan shine. Sannan kuma bayan haka kai ka fara a gani ba makarantun su al-aramomi ba a kai naka makarantun da ke karkashin ka ya abubuwa ke gudana baka iya naka ba ma balle ka hada da na wasu wannan shine. Babban abu shine tsarin nan da na faɗa a kafa doka aramomi su ci gaba da gudanar da karatunsu kuma ya zama na tunda doka ne a ƙasa ɗan shekara 6 zuwa 15 dole ne ya samu ilimi na bai ɗaya ɗin nan na primary da na karamar secondary shekara 9 kenan so da haka a sa doka a ce duk wanda bai sa dan shi ba ai hukunci a gani a fara hukunta su ba su yi ba zaka ga cewa babu shakka wanda da bai yi dole yanzu ya bi doka
don har ga tawalan kasan akwai iyayen da har yanzu ma ba su yarda ma da maganar boko mabanta su yarda a saka musu
abin an ce doka lokacin da ba su yarda da shi ba kamar a lokutan baya ba doka bane amma yanzu dan haka ne ma aka kafa hukuma ta UBEC a matakin tarayya a jihohi aka kafa hukumomi na SUBEC suna da ka'idojin su an yi dokoki akai ina fata an gane wato in aka yi doka shi uba zai fahimci gata ake so ai masa yanzu dan an ka bukace baka yadda ba sai shikenan sai a kyale yanzu mutum in ya karye ko ya targade ana mai kyaran targade yana ihu sai a bari
amma ka lura
sai kamata ai
Sheikh Maraya ka lura da maganar nan da Sheikh Albani yayin cewa da yawa ana ganin wasu iyayen musamman a kasashen Hausa sun haifi ƴaƴan sun fi ƙarfin su shi yasa suke kokari su rage ta wannan hanya
wato nan abin da ya kamata shi ya san su ko ba gaskiya ba saboda ka shi za a tambaya cewa su waye suka haifi ƴaƴa suka kasa daukar dawainiyar su kuma ko sun kasa daukar dawainiyar su kana aiki an kore ka kai rumfa an rushe to ya baka iya daukar dawainiyar ƴaƴan yanzu dole su dauko ko so da ka gwamnatoci da yawa sun taimaka wajen wannan ka kore ma'aikata fiye da 50,000 baka biya su haƙƙin su ba dole su bara ina fata an gane so da ka fito da tsarin kawar da talauci in har ya zama na za a sallama ma'aikaci to kan a sallame shi a tanaji haƙƙin shi a bashi kaga zai je kasuwanci ya ci gaba da kula da ƴaƴansa kuma in yayi rumfaka a rushe
kaga tawalan in ka duba ila za a ce a ini yanayi na tsananin wato dagewa da wasu iyaye suke da ita akan tsarin nan na karatun allo wanda ya sha bamban da irin tsarin da kake so a yi na kwaskwarima wanda kuma su kila in ba wancan din aka yi ba za su yi ba kana jin tunanin ko anya ba maganar ma hakura da almajirancin nan kamar inda su Albani suke kokari shine mafi ala ba hakura an san ba wani sharda
in an hakura ina fata in aka ce a daina irin wannan tsarin shi tsarin nan na karatu na alqur'ani nan da ake na tsangari hadafin shi shine mutum ya kai ga haddace alqur'ani ma yana rubutawa in ka bashi takaddu farare da tawada da alƙalami zai rinar da takaddun ya mayar da su alqur'ani amma wannan tsarin na chalk da suke so a kawo har yanzu ba dalibi wanda ya karatun chalk wanda ya iya rubuta qur'ani babu shi
wato kana nufin in ba karatun allo ba alqur'anin ba zai rubutu ba
rubutu ba tsarin chalk a ce da shi za a koyar da allo to ina mai tabbatar maka wata ran za a nemo alqur'ani bugun hannu babu shi
amma ana magana a algatu wala a islamiyoyi ana taddace alqur'anin nan
ana
hada tafsirai
ana taddace alqur'ani bayan an yi walimar bayan wata shida neme su ka ji zaka ji ba tilawar ina fatan gane ana yi ne waɗannan yawanci dan su haddace saboda wani dalili amma wannan shi ana horar da shi ne ya haddace alqur'anin bai ilimin nahwu ba amma yanzu kana jan wata aya gurin da yake suna kaza ya kamata ya zama marfu'i sai ka mai da shi mansubi ko majaruri zai gyara maka amma kuma bai nahwu ba sannan ka bashi takaddu ya rina ya mayar da su alqur'ani sai tsarin nan har yanzu a tsarin islamiyya a kasan nan bata samar da marubucin alqur'ani ko ɗaya ba
malam an dade ana tattauna magana almajiranci a Najeriya ba ma wai magana zuwa gwamnatoci ba tun kusan kafin dawo wannan jamhuriyar da muke ciki har wasu suka fara ganin saboda yadda ake ta jagulgula maganar nan ya kamata a kawo ta ƙarshe da za a baka shawara za ka ce ka bada shawara me za a yi a kawo ƙarshen maganar nan ta mutu ta bar bakin mutane kowa ya kama wani uzurin
wato da za a yi ka ce waiwaye a dan tafiya akwai lokacin da rashin ilimi na makiyaya ƴaƴan makiyaya ya damu ƙasar nan me aka yi sai aka yi hukuma ta musamman ta kula da ilimin makiyaya to yanzu wannan ga abubuwan da ke damun hukuma da sai ta hukuma ta musamman wacce za ta rika kula da ilimin abin da ya shafi karatun tsangaya
ya buga misali da makarantar Embias
na'am
wanda ake
ita Embias tana kula ne da harkokin karantar da Larabci da kuma darussan addinin musulunci ina nufin Qur'anin zalla ai su karatun tsangaya karatu ne na alqur'ani zalla
wata hukuma akan tsangaya
yawa hukuma ce wannan wanda yake za ta rika kula da tsarin yadda za a kai ga karatun alqur'anin a samu natijar da ake bukata ba tare da abubuwan da ke damun ita gwamnatin ba amma ƴan bias da sauransu wanda gwamnatocin baya suka kafa an kafa ne domin kula da harshen Larabci da kuma darsa na addinin Islama. Shi ko wannan karatun tsangaya abinda ake a wurin tsabagen karatun Alkur'ani dan a tsara Alkur'ani. Allah ne ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Lalle mu ne muka saukar da wannan Alkur'ani ko mu ne zamu tsare shi. Su waye za su tsare Alkur'anin? Asbabu Allah ne zai tsare amma dalilai su waye waɗannan mahaddata marubuta alqur'ana yau in aka daina wannan karatun wata ran za a nemi alqur'anin a rasa in bugun inji ne inji yana iya buga ya tsallake wasu aya ko da gangan ko a kuskure amma yanzu a ranma kana kawo mai aya ko ka kawo qur'ani wanda yana duba zai ce nan babu kaza to wannan ake so a kawar dan a cuci addini
argauta wannan ya kuke ganin za a kawo ƙarshen tattauna maganar nan ta yadda kila za a ce ta zama
akwai tsokaci da nake so in yi ma dan uwa ko
kan
gaba ya
haka a tsaya ka ji mana
magana ce mai kyau
ko ka fahimce
ni ne yayi
to shine to da haka bari na maka tambaya bari to bari mu shirin mai to bismillah to yanzu Allah gafta mana me zaka daya mu je Allah dan Allah malam mana albani ni ina ce za mu fahimci juna kuna malaman addini ina ce tunda kuna malaman addini za ku tsaya ku sauri bismillah mana muna jinka me zaka ce za'a
na farko maganan cewa da yake yi cewa ba wanda yake haddace Qur'ani ko ya rubuta shi in dai ba da Allo ba wannan kuskure ne kuskure ne ina zuwa haddan da rubutun duka
rubutu ya magana
shine zan bashi ya hakuri mana ya hakuri in gaya maka na farko kwanan nan ba a dade ba ba a yi wata biyar ba ka je kai ka tambaya shi ma ya tambaya akwai Dr. Said Yunus dai ne daga cikin malaman mu na Al-Qur'ani ni na yi karatu a wajen shi yana da makaranta da ake ce ma Rawda Rawdatul Furqan akwai dalibai yan jami'a ne kuma masu haddan Qur'ani sama da mutum 20 suka haddace Alqur'ani kuma suka rubuta ina zuwa kai hakuri ina zuwa da Allah ka rubuta ina zuwa na farko kenan na biyu kasan Masar ba wai mutumin da zai zauna nan yana ina maganan masu ilimin duniya ne suka ba su dama su zo su ƙara musu course na wata biyu kuma suka ba su certificate so magana cewa ba a rubuta Qur'ani in mutun yake karatun chok ba gaskiya bane 1 number 2 abinda nake so ka gane tunda kai kila ba harkar Qur'ani kake yi ba akwai su ko yaran mu da bana ina zuwa ina ba da dalili ina da dalili ne ina so in baka
ina so in magana malam albani da kai hakuri malam na tsaya ka ji malam a tsaya ka ji da dan Allah albani ka gani dan Allah ku yi hakuri
to ma dalla to juma duka nan muka zo ƙarshen wannan tattaunawa ta kwanaki da muka yi muna yi kan batun bala da almajiranci a Najeriya musamman kuma arewacin Najeriya muna fatan an samu abin da aka amfana a ciki muna godiya ga su malaman da suka yi wannan tattaunawa din wato Sheikh Halilu Maraya da kuma Sheikh Jamilu Albani da kuma musamman shi wakilin namu Isa Lawan Kare da ya dauko mana wannan muhawara da can Kaduna ya kuma na ita daga Washington DC ne ni Aliyu Mustafa Sokoto nake mana kikkiawa fata ta alheri sai an jima
to madalla a gaida Aliyu Mustafa Sokoto yanzu kuma sai labarai amma a takeice
hukumomin kasar Brazil sun lashe takoban kare demokradiya tare da yin Allah wadai da ayyukan ta'addanci kwana ɗaya bayan da dabban magoya bayan tsohon shugaban kasa Jair Bolsonaro suka afka ginin majalisar dokokin kasar da kotun koli da ofishin shugaban kasa dake birnin Brasilia suka yi barna sosai A jiya Litinin ne shugaban kasar Mexico Andres Manuel Lopez ya karbi bakuncin shugaban Amurka Joe Biden don wata tattaunawa a birnin Mexico gabanin taron kolin yankin da za a yi wanda zai hada da Prime Minister Canada Justin Trudeau batun kaurar jama'a sauyin yanayi kasuwanci da masana'antu na daga cikin manyan batutuwan da za a tattauna akai a taron
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an juma da hantsi a misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da take na gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Al-Zubair ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC